Alhamdulillah ala ihsanihi wa fadlihi wa tawfiqihi wa salatu wa salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kasancewar lokacin layya ya kusa, mun samu tambayoyi da yawa dangane ga abin da ya shafi hukuncin yin layya. Tambaya ta farko shine, menene tarihin fara layya? Amsa shine, tarihin fara layya ya fara ne daga zamanin Annabi Ibrahim, lokacin da ya mafarki Allah Ta'ala ya umarce shi ya yanka ɗansa. Ya yadda zai yanka ɗan, shi ma ɗan ya yadda a yanka shi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, da suka miƙa wuya tsakanin uban da ɗan, shi ɗan ya yadda a yanka shi, shi uban ya yadda zai yanka shi. Don haka dukansu sun sallama wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya kawo rago, bayan ya yi yunkurin yankan har ya kwantar da shi, sai Allah ya kawo rago ya fanshi Annabi Isma'ila daga yankan Annabi Ibrahim. Dama ba yanka shin ake so yayi ba, jarabawa ce aka yi masa, kuma ya ci jarabawar. To daga nan ne maganar layya ta fara. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo, sai ya dora shi ma yayi layya. Da haka sai ya zama tarihin layya ya fara daga kan Annabi Ibrahim ya zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daga nan kuma ya bazu a cikin al'umman sa. To me hukuncin yin layya? Wajibi ne ko sunna ne? Wasu malamai sun ce layya wajibi ce, wasu malamai sun ce layya sunna ce, gwargwadon dalilin da kowa ya samu a hannunsa. Amma kauli mai karfi wanda yafi dalili, yafi rinjaye, shine yin layya sunna ce mai karfi. Abinda ake kira sunna mai karfi, abinda in kayi zaka samu lada, in ba kai ba baka da alhaki, shine ma'anan sunna mai karfi. Sannan na uku, me hikimar yin layya? Hikimar yin layya tana da yawa. Daga ciki akwai raya sunnar Annabi Ibrahim da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan na biyu, akwai wadata al'umma da nama. Dan akalla ranar sallah a yanka rago miliyan 100, akalla a duniya ta musulmi, akalla a yanka rago miliyan 100 ko miliyan 200. Dan a cikin mutum miliyan 1000 da 100 da kusan miliyan 500, zaka samu akalla za a samu miliyan 200 da suke da halin da za su yi layya. Kaga akalla a yanka rago miliyan 200. To kaga an karfafa tattalin arzikin masu sayar da raguna, an karfafa cin nama, mutane za su samu abin da za su ci nama. Sannan kuma an ƙara karfafa wato harkar kasuwanci da samu da aikin yi. Masu fida mutum miliyan 200, masu buƙatar fatan nan su a ba su sadaka su je su amfani da ita, ga cin nama, ga sadaka, ga mahauta da za su samu aikin yi a ranar. Da haka akwai hikima ta tattalin arziki, da hikima ta siyasa, da hikima ta addini, da hikima ta al'ada, da hikima ta zamantakewa, duka a cikin wato harkan yin layya. Sannan yaushe ake layya? Ana yin layya ne a ranar 10 ga watan Zulhijja, bayan an sako daga sallar Idi. Da haka duk wanda iyanka kafin a sako daga Idi ko kafin Idi, wannan balangu yayi, sai ya sake yanka wani bayan an sako daga Idi. In kuma yankin su babu sallar Idi, to sai kirtaci lokacin sallar Duha sai iyanka. A wannan lokaci ake yankawa, mun faɗi lokaci da kuma yaushe ake yankawa. Sai abinda ake yankawa, abinda ake yankawa sune dabbobin ni'ima. In an ce dabbobin ni'ima, shine raquma da shanu da awaki da tumaki. Da wannan kawai ake yin zakka, da ake yin wato layya. Da haka za ka yi layya da rago da tinkiya da akuya da dan akuya da sa da saniya da raqumi da raquma, kowanne ana yankawa ayi. Sannan ana kula da lafiyar su, dole sai an zaɓi masu lafiya. Annabi ya faɗi wasu aibubbuka guda hudu wanda ya kamata mai siyan rago ko mai siyan sa ko raqumi ya kula da shi. Na farko, ya maganan ido daya, balle ko makaho, an hana yanka wacce idan ta bayyana ya gwalitse ko ya mutu ko ba ta gani. Sannan na biyu, banda gurguwa, kafa hudu gare su amma ta tasgade, zaka tana fi a gurgunce, ga gurguntar ta bayyana. Sannan ka a dauko ramin miya, kai kashashiya bushashiya. Sannan kuma ka a dauko mara lafiya. da waɗannan hudun su suka zo a hadisi, malamai suka ce to a cikin aibubbukan akwai wanda suke daidai da wannan, akwai wanda suke da wannan, akwai wanda suke ƙasa da wannan. Da haka abinda ake so a kiyaye aibuka gaba ɗaya. Kaga ba a faɗi makauniya ba, amma an faɗi mai ido ɗaya. To makauniya kuma ta fi mai ido ɗaya illa. Sannan an faɗi gurguwa, an kuma faɗi wacce take karyayya, amma ba a faɗi mai karyayyen ƙaho ba, ba a faɗi ko mai guntulalliyar jela ba. Da haka sai malamai suka ce da aibin da aka faɗa a kiyaye, da wanda yake daidai da shi, da wanda yake sama da shi, babu aula a kiyaye wannan, a samu mai lafiya ƙoshashiya gwargwadon halin mutum da ƙarfinsa. Sannan dangane ga shekaru, shi ma an iyakance shekarun abin da za a yanka. Ba a yanka raƙumi sai wanda ya shiga shekara ta biyar. Sai ya shiga shekara ta biyar. Duk wanda ya kare raƙumin da bai kai shekara biyar ba, to shi kenan layyarsa ba ta yi da wannan raƙumin ba. Sannan sa kuma sai ya shiga shekara ta biyu. Sai ya shiga shekara ta biyu. Saboda haka sai ya gama shekara ta ɗaya ya shiga ta biyu, ko ya gama ta biyun ya shiga ta uku. A wannan tsakanin ake so a yanka shi. Sannan dangane ga kuma shi ɗan akuya, shi kuma sai wanda ya shekara. Da akuya da ɗan akuya sai wanda ya shekara. Ya gama shekara ɗaya ya shiga ta biyu. Shi kuma rago da tunkiya, daga wata shida zuwa sama ake bukata. In yai wata shida zuwa sama za a iya yankawa. Sannan mutum zai iya yanka abu ɗaya ishe shi a gidansa kwarai. Za ka iya yanka rago ɗaya, ko sa ɗaya, ko tunkiya ɗaya, ko akuya ɗaya, ko raƙumi ɗaya, ko raƙuma ɗaya, ta ishe ka kai da iyalanka. Asali da ɗaya ma ake yanka, daga baya ne saboda ko tikila wadata, ko kuma buƙatan a ci nama, ko a yi sadaka, yasa ake yankawa da yawa. Sannan za a iya tarayya, za a iya tarayya. Misali mutum goma su haɗu su sayi raƙumi ɗaya, su yanka shi da niyan duk su goma sun yi layya. Kuma zamanin Annabi ana yin haka. Ko mutum bakwai su sayi saniya, su haɗa 10,000, 10,070 su sayi saniya, ko su haɗa 20,000 su sayi ta 140, ko su haɗa 20,000 sayi raƙumi na 200 misali, su yanka su duka, kuma Allah zai ba su ladan, kowa cikakken raƙumi Allah zai ba shi lada. Kai sun yi tarayya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai suke tarayya, su goma akan raƙumi ɗaya, su bakwai akan saniya ɗaya. Da haka wannan shi ma ana yin haka. To shin mutum zai iya cin bashi ya yi layya? A'a, ba a cin bashi a yi layya. Sai dai in mutum yana da kuɗin da yake jira za su fito, kamar ma'aikaci sai abin ya zo masa a tsakiyar wata, yana jin ƙarshen wata zai samu kuɗi. To wannan tunda yana da tabbas zai karɓi albashinsa, don ya ci bashi ya yi, saboda yana sa ran kuɗi. Ko kana bin bashi, wanda kake bin bashin zai baka kuɗin, amma haka kawai zika ba ka da ko kwabo, ba ka tunanin wani kuɗi zai fito, kawai ka ci bashi don kai layya. Wannan ganganci ne, kuma shari'a bata tilasta maka har ka kai ga cin bashi ba. To wanda yake da rago ɗaya sai ya dace ranar suna da ranar sallah. Shin wanne zai ɗauka ya yi? Ka yanka ragon sunan, ka bar ragon sallah. Saboda shi ragon suna, saboda aboku, na ɗaya sau ɗaya ake yinsa a rayuwa. Na biyu, za a iya yi wa yaron gori a ce ko ragon suna ba a yanka masa ba. Sannan ita kanta matar za a faranta mata rai cewa ɗanta aka yankawa, maimakon a zo. Sannan kuma an fi damuwa da in ba a yanka ragon layya ba, ko ba a fiye damuwa da ragon layya kamar yadda aka damu da ragon suna ba. Da haka mutum ya rinja yadda sunan ya yi. Shin wanda ya rasu za a iya masa layya? A iya sa shi a cikin mutanen gida, kamar ka ce wannan ragon nawa, ko raƙumi na, ko saniya ta, na yanka ta da sunana da dukkan family ɗina masu rai da marasa rai, sai su yi tarayya a cikin lada. To mutum ya siyo rago kuma sai ya ɓata. Ka siyo rago za ka yanka ranar sallah, sai ragon ya ɓata, ba a gan shi ba. To ya za ka yi? Kenan kana da lada, ba sai ka siyo wani ba. Wannan da ya ɓatan shi kenan, sai ka ƙaddara ka yi layya. In an gan shi shi kenan, ba a gan shi ba, ka riga ka yi layyarka, ba sai ka abin nan ba. So kwanaki nawa ne kuma yake isa kwanakin layya? Kwanakin layya huɗu ne. Ranar 10 ga wata, da 11, da 12, da 13 su ne kwanakin. Idan mutum bai samu damar yanka ranar 10 ba, sai ya bari sai gobe. In bai samu ba sai jibi. Kafin dai waɗannan ayyamu tashriq su wuce, mutum zai iya yanka a wannan tsakanin. Sai mutum ya fi yanka da kansa ko ya sa wakilci? An fi so mutum ya yanka da kansa. Amma in ka sa wakili, yanka maka babu laifi. Kamar mata suna da tsoro ai. Sadaka a sa wakili a yanka musu yafi. Shin wanda ba shi da aure zai iya layya kwarai? Kana saurayi amma kana da hali, za ka iya sayar rago kai layya. Ba sharaɗi ne wanda zai layya sai mai aure ba. To sannan kuma ya batun biyan mahauci. In mutum zai biya mahauci, ya biya shi da kuɗi. ba a biyan sa da nama, ba a biyan sa da fata. Wannan fata ba a sai da ita, ba a sai da kai da kafa, ba a sai da komai da ke jikin wannan. Tunda dai kayi shi da niyyar sadaka, to kakka siyar da fatar, kakka siyar da kai da kafa, kai sadaka da fatar, kai sadaka da kai da kafa. Sai dai ana raba naman shi mahauci ya ga bayan an biya shi zai shiga layi shi mai karbi nama, wannan daban. Amma a ce ladanka shine ka dauki cinya daya, ko ladanka ka dauki kai da kafa, ko ladanka ka dauki fata, wannan wato ainihin ya saba. Sannan ana so a sunnace idan an yanka abin yankan nan, an da daga idi an yanka, mutum ya dan jira kafin ya ci wani abu, a yanka ragon nan a ciro masa hanta a gasa a bashi ya ci. Wannan ana yin fata da shi saboda ƴan gidan aljanna wani kifi za a yanka, hantar ita za a fara basu su ci, daga nan ba za su ƙara jin yunwa ba a rayuwarsu. So da haka sai ake fata da yin wannan. To wannan a takaice a gurguje su ne ƴan matsaloli da suke tasowa dangane ga abin da ya shafi layya. Allah ya bamu ikon yi, Allah kuma ya karɓa mana, Allah kuma ya samu dace. Wassalamu alaikum.